you from ABC.
America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asiri da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumin tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 19 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, hawo ba makanin labarai.
To sarkin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ne ya ce Russia ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara a kasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan lalbo hanyar tsagaita wutar yakin da ake a Gaza. Hukumar Ididdiga ta Najeriya NBS ta ce daga watan jiya na Fabrairu farashin kayayyaki a Najeriya ya yi tashin goron zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100.
To kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa ana ci gaba da farautar masu hannu a harin da aka kai wa jami'an sojojin Najeriya a jihar Delta.
A cikin dai shugaban soja General Christopher Gwabi Musa ya bada umarni a gano waɗanda suke wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su.
Za mu tsallaka makwabciya kasar Kamarun inda gwamnati ta ba wasu jami'an gamayya adawa biyu umarnin dakatar da dukkan ayyukan su na siyasa.
Ministan cikin wannan sanarwar ya zargi waɗannan ƙungiyoyin 'yan adawa biyu da aikata haramtattun ayyuka a ƙasar.
Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hauhawar farashin kayayyakin amfanin gona a daidai lokacin da ake azumin watan Ramadan. Albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan, za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Russia ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine a yayin wani taron kasashe sama da 50 a Jamus da Amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke yi na marawa Ukraine baya. Da yake bude wani rukunin tuntuba kan batun samar da kariya ga Ukraine. Austin ya ce dakarun Ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu inda su ma farar hula yake nuna juriya ga lugudan makamai masu linzamin Rasha da jiragen Iran marasa matuki. A wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara kasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a Gaza, sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, da kuma tsara yadda za a farfado da Gaza a bayan yaki. Da yake magana a yau Talata yayin wata ziyara da ya kai Philippines, Blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ake akwai na samar da shiri a ƙasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin kai da sake gina Gaza. A yau Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sha alwashin cewa Amurka za ta kare ƙasar Philippines a yayin da ƴar tsama ke karuwa tsakaninta da China dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin China. Blinken ya bayyana shan alwashin ne jim kaɗan bayan isar shi birnin Manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen Philippines ɗin Enrique Manalo.
To nan ba da jimawa ba, Hawwa za ta sake da mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, yanzu haka ana ci gaba da farautar masu hannu a harin da ya sanadin kashe wasu jami'an sojojin Najeriya ƙauyen Bamadi da ke jihar Delta, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu na yankin Naji Delta Lamida Abakar Sakkwato ya haɗu mana.
Kisan gillade na jami'an soji da ya abku bayan shiga tsakani da runduna ta 181 ta yi da ke shiyar Bamadi a jihar Delta. kan hanyar su ta dawowa suka gamu da ajalin su sakamakon bude wuta da wasu yan bindiga suka yi musu tunda dai hidkwatar tsaron Najeriya ta ce ta tura wasu takarun soji da za su kwaso gawawakin sojojin bayanai sun tabbatar da cewar da daman gawawakin na sojojin ba su da kawuna janar Tukur Gusau shine mai magana da yawun hidkwatar tsaron Najeriya
a tuni dai Shugaban soja General Christopher Gwabin Musa ya bada umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su.
Ganin dai yadda rundunar sojan Najeriya na can na aikin farautar waɗannan 'yan bindiga bai ne dai na nuna cewa jama'a na ci gaba da bayyana irin fargabar da suka shiga sakamakon abin da ka iya bewa baya na farautar waɗannan 'yan bindiga. Da haka kuma na ji ta bakin wani mai kare haƙƙin bil'adama.
Kuma Comrade Muktar Bala Muhammad a ɗaurajen kare haƙƙin bil'adama a yankin Niger Delta. Abin da muke kira ga hukumomi shine a tabbatar da an yi kafa kwamiti na bincike mai zaman kanshi a gano musabbabin abin da ya kawo sanadiyar rasu a mutuwar waɗannan manyan jami'ai na sojoji. Su kuma wanda suka aikata abin nan, kuma kada a musu kisan gilla ba tare da an kai su kotu ba. Yin hakan shi ma ya saba ma.
Ita ma wata da ke zama makwabciya ga garin alumomin na Bomadi ta ce.
Hey, my name is Edidiong Exchange. What is happening in this my neighboring village is not very good because this thing is affecting the.
Ina cewa ne game da abin da ya faru ni ina makwabtaka da garin Bomadi kuma muna ganin sojoji na wucewa suna da ramikiya a sassa daban-daban na garin alumomi domin farautar waɗanda suka aikata wannan danyen aiki kuma wannan abin takaici ne. Mun ga an rusa dimbin gidaje an kashe mutane da dama musamman kananan yare da mata shi kuwa wani dan yankin yace
what happened in Delta State was a very tragic something.
Yana cewa ne game da abin da ya faru a jihar Delta ba wani dan Najeriya da zai ce maka ya ji dadin faruwa wannan lamarin amma kuma muna ba hukumomi shawara da a tsaurara matakan tsaro daga bisani dai an ci gaba da samun zanga-zanga a sassan birnin Asaba dake jihar ta Delta tuni dai gwamnatin jihar ta Delta ya tura wata tawaga mai karfi domin ganin irin abin da ya faru da haka kuma na tuntubi daya daga cikin yan tawagar gwamna kuma ga abin da yake cewa
sunana Alhaji Muktar Usman babban mai ba gwamna shawara na musamman kuma yana na gaskiya gwamna ya ɗibi jami'an tsaro gaba ɗaya da manya-manyan gwamnati tun sanyin safiya sun sauka garin Bomadi ya kuma ya Allah wadar da abin da ya faru ya kuma ce yin da hindo ɗin mutane suka shiga Allah da ya sa an kamo shi.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa ta da mana da ƙarshen labaran duniya.
Hukumar ƙididdiga ta Najeriya NDSC ta ce daga watan jiya na Fabrairu farashin kayayyaki a Najeriya ya yi tashin goron zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100. Lamarin da ya nuna ƙari idan aka kwatanta da alƙalaman baya na kashi 29.90 daga cikin 100. Inda a bara daidai wannan lokaci a watan na Fabrairu farashin ya ƙaru da kashi 9.79 daga cikin 100. Lamarin da ya sa talakawan Najeriya suka samu kansu cikin wani matsanancin yanayi mai firgitarwa. Ga wakilin sashen Hausa ta muryar Amurka Hawwa Sharif da ƙarin bayani cikin wato Hawwa Umar da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Abin da ya bitu na kaya su na manya-manyan nan babu yanzu yanzu dole sai mun yi ɗayin daka da yi bakin yinmu.
Wani talaka a Najeriya Muhammad Salisu ke nuna damuwa kan kuncin da talakawa ke ciki. Hakika mutane za su iya gane tasirin ƙarin farashin in sun shiga kasuwa siyan musamman kayan abinci.
Wannan yanayi da ake ciki ba gwaya shugabannin kayan nan ba za a fadda mu ido ba ana sai ne mai ya yi tsada shinkafa ta yi tsada gero ya yi tsada ko wannan sai in tafi da wata alaji ana bari dan gwai shi wanka ta sabbin ko abdara kuma ka suna ya fara ina sarar su alaji mutum ya ga goma ba da hanyar da sabu dubi kullum kwalan shi gaba dan 3000.
Bayanan NBS sun nuna sashen kudu maso yammacin Najeriya ya fi tsadar abinci inda arewa maso yamma ya fi samun rangwame. Mai taimakawa shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce don magance kuncin ne ya sa shugaba Tinubu ganawa da shugabannin kasashe masu arziki don zuba jari a Najeriya kamar yadda ya faru kwanan nan a daular Larabawa.
Najeriya ƙasa ce wadda take da dimbin mutane masu basira masu fikira musamman matasa in an yi mu'amala da su za a samu abun da ake bukata ta bangaren samun riba musamman ma ganin cewa Najeriya kasa ce mai dumbin mutane wadda ita ce kasar bakakken fata da tafi kowace yawan mutane kimanin fiye da miliyan 200 wanda shi wannan kadai wani abu ne da zai jawo hankalin masu zuba jari shugaban kasa ya nuna cewa Najeriya tana dakon dukkanin masu son zuba hannun jari wato ko a gwamnatance ko kuma daidaikun yan kasuwa
Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Tinubu ya yi a ranar 29 ga watan Mayun bara ake samun karin tsadar rayuwa a Najeriya. A nan masanin tattalin arziki kuma shugaban yan arewa mazauna kudu ambasada Musa Sa'idi ya ce kalubalen ya wuce na cire tallafin.
Ka tuna Buhari ma ya ce abin da ya sa bai cire shi ba saboda ga APC ta fadi ya yi wannan bayanin da kansa. An zo an danganar da wannan talauci matsalolin da ake ciki. Da wannan cire tallafin. Cire tallafin mai za a ce yana ciki amma ba sosai ba. Abin da ya kawo wannan matsalolin kuɗin da aka ranto ne inu a kafafen ba da rance na duniya na IMF da Paris Club. To waɗannan kuɗaɗen da aka ranto su ne suka kawo wannan matsalolin da muke ciki.
A Najeriya dai yanzu ga zafin rana ga na aljihu sai jiran tsammanin alkawarin sauki da ya zama tsada. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla idan muka leka makwabcin Najeriya kasar Kamaru kuwa watanni 8 kafin zuwan zaben shugaban kasa na shekarar 2025 gwamnatin Kamaru ta baiwa jam'iyyun gamayya adawa biyu umarnin dakatar da dukkan ayyukansu bisa hujjar kasancewar su ba bisa ka'ida ba. Hakan yasa wasu madararta suke gani a matsayin yunkurin durƙusar da demokradiyya a Kamaru. Wakili Maimuna Sadau na ɗauke da ƙarin bayani.
Ministan yankunan ƙasar Kamaru kuma mai magana da yawun gwamnati Bola Tanganji cikin wata sanarwa ya umarci jam'iyyun gamayyar adawa biyu umarnin dakatar da dukkanin ayyukansu bisa hujjar kasancewarsu ba bisa ka'ida ba kamar APC jam'iyyar siyasa ta canji da kuma kawancen jam'iyyar siyasa na rikon ƙwarya na Kamaru ATP kuma ba za su gudanar da dukkan wasu ayyukan siyasa a faɗin ƙasar Kamaru ba. Ƙarin bayani daga Hilal Kamga, lawyer a babban kotun Kamaru.
Ou en alliance dans le cadre d'une gestion.
Ko a cikin kawance ko cikin tsarin gudanarwa ko na majalisa ko na gwamnati ya kamata Mr. Tanganji ya je ya sake duba tsarin dokar kasa kuma ya san babu wani izini da kungiyoyin gamayya suke bukata don aiwatar da ayyukansu.
Qui sera fait chez lui par les alliances ou les coalitions pour pouvoir exister.
Sana ministan cikin wannan sanarwar ya zargi waɗannan kungiyoyin yan adawa biyu da aikata harabtattun ayyuka a kasar da kuma zargin su da hada baki da wasu mutane da gwamnatin Kamaru ke daukan su a matsayin yan ta'adda ko yan tawaye cikin hada Julius Fiko Ayuktabe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban harabtacciyar kasar Bazuniya wanda ya yunkurin raba kasar Kamaru biyo a halin yanzu yake garkami a gidan yarin Kundingi sakamakon haka tsohon babban lauya a Kamaru lauya Charles Chunga ya tofa nashi kamar haka
le mécanisme de visite
Da kamata mutane su yi tunani cewa babu doka a ƙasa ba za a iya zargin komai da kowa amma akwai iyaka mun san ta wani bangare Fiko Ayuktabe ya karkata kai ziyara ga ire-iren wayannan mutanen da suke tsare sai an samu amincewar lawyer Gunduma ko babban commissioner gwamnati amma mu bar kaza cikin gashinta a tunanina abin da ya tada zaune tsaye cikin wannan lamarin dai ziyarar da Jean-Michel Nietzsche ya kai gidan yari ne saboda jagoran jam'iyyar kawancen ya yayada wannan ziyarar wanda nake gani ministan na kan aikin sa amma da be yayada ba yana da damar kai ziyara ga dukkan dan kasa ko da ma yana gidan kasu ne
jam'iyyun
adawa da dama sun yi Allah wade da fitowar ministan yankuna a Kamaru
Umaru Pula Tanganji inda suka sanya shi a matsayin barazana ga demokradiya a kasar musamman a yayin karatuwar zaben shugaban kasa na 2025 kuma abin sani anan Fulbiya mai shekaru 91 ya shafe shekaru 41 yana mulkan kasar Kamaru wanda a watan Yuni 2023 Amnesty International ta zargi gwamnati da daure yan adawa farar hula yan jarida da shugabannin kungiyoyin jama'a ba bisa ka'ida ba tare da gurfanar da su gaban kotun soji bisa dalilan ta'addanci Maimunatu Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru
to a gaida Maimunatu Sado to anan Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11:15 na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa yayin da al'ummar musulmi a kasashe daban-daban ke azumin watan Ramadan na wannan shekara ana ci gaba da fuskantar hauhawa farashin kayan abinci a jamhuriyar Niger lamarin da ke kara jefa magidanta cikin halin damuwa makonni biyu kafin zuwan watan Ramadan hukumomin kasar sun kai dai farashin kayan masarufi musamman shinkafa sai dai matakin bai tasiri ba a kasuwanni a cewar jama'a yayin da yan kasuwa a nasu bangaren ke dora laifin tsadar abinci akan farashin kayayyaki a kasuwannin duniya wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Yamai
sunana Faiza Haruna na siyo hatsi ina so in yi kumba da su na siyo su 170 amma kake azumi 150 nake sayan su sun kara ma kaya tsada ni ba mu san dalilin yasa ina kira gare su ta rage mana tsadar haka nan ta yi yawa kwarai kuma gwamnati ita ma ta taimaka dama ta sa san hannun ta ci
sunana Muhammad Abubakar Alluwa to kayan shinkawa da na dai kasuwa sun kara tsada barke kayan kudeta ingada kaya duka ba su tsada kore bisa harkar shinkawa yanzu sai ka tai bisa wani marsha ka tambaya shinkawa nawa yake a ci an kara maka kudi sai ka 18 sai ka samu shinkawa yanzu sai ka in ka tai a ce maka rashin kimit ka shi iska 25 shine kudin ya kara ya kamata a gyara shi a san wanda za a yi tsani
menene ya kawo wannan tsada
tsada to wurin like frontier road ne muke gani aka ce a like shine ya kawo matsalar ga
su kuma yan kasuwa suna cewa a inda suke saro kaya ne ma abun ya tsada shi yasa dole su ma sun zo suke saidawa da tsada
to me mu gani mun ga ya kamata dai a saida muna shi abun free wanda ya kamata da za a saida ba shi sun kara tsada ba musamman da yanzu azumi ne ya kamata ce kaya sun rage bayan azumi suna so su tsada su saida shi da tsada
sunana Abdulrashid Ibrahim gaskiya dai rashin shinkawar muka gane shi kuma yayi yawa kwarai kuma yanzu gashi muna cikin lokacin azumi kuma gashi ba kudi sosai kuma akwai wahala ya kamata a ce yan kasuwa ko su yi tausayin talaka balle a cikin lokacin da muke ciki gwamnati ta ce a rage kuma hallo akwai yan kasuwan da gaskiya ba su rage shinkafa ba kuma gashi nan kudin ta yana nan daidai inda ake duk da gwamnati ta ce su rage gaskiya ya kamata ta sa ido tunda dai akwai wayansu alabe ana tayya ana sai da shinkafa da tsada mutane wahala su nan gai gaskiya ya kamata ce ta sa ido sosai son wannan abu
sunana Sulaiman Dauda to abinci a kasuwa nan yana tsada to lokaci iko wannan ya hau iko an sheda shi zika 20 zika 18 shinkafa damu shinkafa zika 10 ne hal zika 10 akwai shi wani abu yana amsa amma yanzu ya dai iko wannan ya hawi bisa kulu an kara period yawa yanzu gwamnati ya gaya mashi a rage firi 13 da rabi amma mai kumarsan ne a dan kasuwa yake a bai rage sai yayi kudi da yawa an kawo shi in to wannan talama ya dauki burkina togo an kawo soja yana kula da shi in kawo shi ne a dauki kaya a kawo shi binni nawa ne an biya soja an kawo shi
su ƴan kasuwa suna cewa kaya sun yi tsada daga can inda suke siyo su ba wai ladin su ba
wannan zanke dai ne bai tabi ya zo gari yake a gaya mashi wannan ya dauke da arha ne yanzu na gaya mashi ya yi kyada bai kamata ba a lokaci azumi dan nan kumar san Niger lokaci azumi ne kowa fiye a kara shi yanzu dai baya ba wanda ya fambi da tiyar kowane minene nan da kasa ne akwai dazi da yawa kumar san bai tahi a dauki da yawa ga kawo shi kadan kadan na kawo shi bai yake an sheda da kyada da yawa
har ila yau sule ya jiyo mana ta bakin wasu ƴan kasuwa dangane da farashin kayan abinci a wannan lokaci na azumin Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sunana da Shaibu Aladu. To gaskiya kasuwa ci bana sai a hankali saboda masu hatsi da yawa masu hatsi mai ya kuma sa mai ya ba su sai da hatsi yanzu. Wasu fara sai da batakon sai dai kadan kadan da aka samu ne daga daji na muke samun su. Tiyar hatsi kamin ta zo 140 150 yanzu 160 165 har 170 ana saida tun azumi bai zo ba muna samun shi ka 27 da daji 24 25 amma yanzu tun da daji ma akwai inda yake zuka 30
Muhammad wucin gafa basmati ne gare mu ne adal ko da wuri ba wallahi muna halan samu shi ne kuma ina ta yi wajen zan sai shi ne ban samu shi ne sai ya ga mana buhu guda na ko biyu ne to bayan dauka buhu biyu ne ko guda ne
yanzu na kuke sai da istako ita basmati
basmati 20,500 ne adal ko 20,500 muna so mbude faron share ne ya zo shinkafa ne ka gane wanga na samu shi ne na kawo nan ga dama da haka dai ne muna sai da mustaba ya kara kudi ne
sunana Alhaji Manomi Turmi mene promo vice president na masar cereal nan yamai lalle wada abinci dai aci dawa masara wada take gudana yanzu a nan yamai sai mu ce alhamdulillah daga cikin wada muka saida ta bato anguro ne muka yi nan kenan sako hatsi abinda muka sai shi mai nauyin kilo 100 muna sai shi jikka 30 masara mai nauyin kilo 100 muna sai shi ta jikka 30 ba daya dawa mai nauyin kilo 100 muna sai shi ta jikka 30 ba daya wake mai nauyin kilo 100 muna sai shi jikka 40 wanda muka kallon tsadan nan kowa abinda kowa sani ne shekara wannan ta bana na daidai baya abinci ba kuma na biyu abincin nan da muke kawo shi ko da yaushe da fannin kasashen waje ne muka kawo shi to yanzu kowa ya san da kasashen waje abinda sun kawaka na sun kasa Niger cikin wace hali na ruhi iyakokin nan da Burkina sai an yi kwamba a zonan nan to yanzu abin sai an yi kwamba a kawo shi nan akwai matsala kana aka kwamban nan na kowa gani tana dukar sati biyu zuwa kwana wata kan da ce kwamba ta zo yanzu mai tsaci ko da ko masara zan sai an yi kwamba a kawo shi ka gani babu amma yanzu fannin Najeriya mun ji an ce dai da ajiya su Najeriya sun buda a jihar Ilela tun jihar Ilela da Tamara da su ne da ba Niger abinci to yanzu kenan da sun ka buda kenan mu adiga abin nan wataƙila zai ƙara rakiya bisa ɓarau ne hanyar ta muka shigo su amma yanzu da an ka ce jiya ne ne ji an ce an buɗa Ilela an ba da izini an ce an buɗa Ilela amma ai a Niger ba an ce an buɗa ba kenan tun da yanzu Ilela an buɗa kwani kenan tana yiwuwa abincin zai fara shigowa kuma zai tawa da sauƙi insha Allah abinci zai fara shigowa ga namu na Niger ga wannan makwabtanmu za su taimaka muna kenan mu adiba abincinmu zai so mu rage zai so mu rage kuma ga yanzu lokacin da ake ciki na tsada abinci an san akwai tsada abinci ko mutane wallahi tsada abinci akwai ta amma Allah zai ka sauki cikin wannan lamari kuma in kuka diba mu nan Niger da Nigeria sai mu ce mu alhamdulillah an samu na takun kuma abincin su bai shigowa gare mu amma hawa yau mu yi su sauki abinci cikin wannan lamari kenan wani abu ne daga Allah kenan nan Burkina su ma suna taimako mu da biyar tsara kenan masaran nan da tasu da ta shigowa da na sai mu ce
ce alhamdulillah tunda duk wanda aka ganinta ya haifa a ganinta mu yan kaso mu kowane fanni muna zuwa mu je a kawo ko a kawo muna mu sai a gani shi bisa kasuwa yau ne jar abinci haci ban ce akwai dan kaso mu guda mai cewa shi labi abinci mutun ya ga damar yau shi labi abinci cikin wani lokaci da muke ciki ba haci ne ba ba dawa ta ba masara kowa kuma ya san da kasashen waje aka kawo ta ba kenan babu dan kasuwa guda mai cewa shi labe haci da shi jira lokacin cadishi
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin zuwa madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da wakilin mu a yayin Islamu Muni Barma da kuma Jule Discretion da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Shin menene tasirin azumi a wurina?
Sunana Nana Fatima Malam Adamu. A matsayin mu na matasa a yanzu wannan wata na alfurma wata ne albarka wata na neman gafara da ya kama. A kullun in Allah da sahi in muka gama aikin gida muka ma uwayen mu aikin gida muna zuwa mu hadu a makaranta muna yin karatun Qur'ani. A koda yaushe muna daukan isfu uku uku kowa yana yi muna daukan ɗan lokuta muna yi saboda muna neman albarkar wannan watan shine muke dagewa saboda wannan alfarmar wata wannan garabasar da take cikin wata muke so mu rika samu da mu da ɗan uwan matasa kuma muna addu'a duk wasu matasan da suka yi sanyi a gwiwa ake cewa ko me muna so su tashi mu tashi mu kama mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah mu yi ibada daidai gwargwadon ikon da Allah ya mana mu ma kasan mu addu'a mu ma iyayenmu da suka haife mu da malumanmu mu ma shugabanninmu wannan bala'i da ya sabka na kasa ubangiji Allah ya sanya ya mana Allah ubangiji ya kama da saukin shi kuma duk maraganyen mu wanda suka rasu muna tai musu addu'a ubangiji Allah ya ji kansu Allah ubangiji ya gafarta musu mu ma Allah kyauta ta karshen mu saboda wannan watan wata ne mai alfurma wata ne da ya kamata mu kama jikin mu mu yi ibada daga wannan watan ya huce babu wani wata wanda yi wannan watan albarka da alfurma a cikin shi in kai addu'a Allah yana amsa kai tsaye shi yasa muke ta karfafa ƴan uwan mu matasa akan mu samu bakin raban mu ba lalle bane ba in an yi azumin bane da kai kuma a ce ni na baɗi za a yi da kai shi yasa muke ta kiran matasa ƴan uwana mu tashi mu dage dan shi yasa mu ma muke irin wannan shirye-shiryen na sabkan Qur'ani da addu'o'i kuma mu roƙa ma ƙasar mu ubangiji Allah ya kawo mu albarka a cikin kasan mu Allah sanyo mana alkhairi a cikin kasan mu Allah ya taimaki magabatan mu ubangiji Allah ya ganar da mu mu yi musu biyayya su ma Allah ba su ikon taimaka mana a matsayin mu na yara matasa
to amin summa amin kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma fa a takeice
A ranar Talata nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine a yayin wani taron kasashe sama da 50 a Jamus da Amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke na marawa Ukraine baya da yake budo na rukunin tuntuba kan batun samar da kariya ga Ukraine Austin ya ce dakarun Ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu inda su ma farar hula ke nuna juriya ga lugudan makamai masu linzamin Russia da jiragen Iran marasa matuki a wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara kasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a Gaza sakin mutanen da mayakan Hamas kai garkuwa da su da kuma tsara yadda za a farfado da Gaza a bayan yakin da yake magana a yau Talata yayin wata ziyara da ya kai a Philippines Blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ke akwai na samar da shiri a kasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin kai da kuma sake gina Gaza A yau Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sha alwashin cewa Amurka za ta kare kasar Philippines a yayin da ƴar tsama ke karuwa tsakaninta da China dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin China. Blinken ya bayyana sha alwashin ne jim kadan bayan isar shi birnin Manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen Philippines Enrique Manalo.
Kuma Adalla masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake dawo wani sabon shirin idan Allah ya yarda domin sake jin wannan shirin da masu raro shirye-shiryen mu sai a shafin mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com yanzu kan amadadin Hawwa Sharif da ta taimaka wajen shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Ladders Gresham wadda ta hada tare da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Ms. Al Santos daga nan birnin Washington DC ni Sarki Hashim kuma ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.